إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار رايا أكا يا أخي المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da sauraron mu na tafsirin Al-Qur'ani da kuma cikin suratul Al-An'am wanda muke gabatarwa a cikin masallaci na Iblis da bakin kasuwa da ma yau muna cikin da wannan Ramadan hijira ta da shekara 1446 wanda ya zo daidai da shida ga wannan uku shekara 2025 a karatun mu jiya mun tsaya a aya ta 29 mun tsaya a aya ta 29 cikin wannan sura ta farko a sharhu manta wato gurbin ita wannan sura ce ta tabbatar da bautar Allah shi kai tabbatar da tauhidi aqida ta Islam a wannan sura ne ta farka ta ambaci dukkan dokoki na tauhidi guda shida ga baki da yesu wanda an fara tabbatar mana da abin da ya shafi imani da Allah shi ne tabbatar mana cewa Allah shi ne abin da wanda mun karanta ayoyi da dama da suke nuna mana Allah shi ne cikin ta abota masa kuma zaki ta ga dukkan wannan ayoyi a cikin wannan sura ta albarka sura bayan wannan bayani sai aka ci gaba da mana bayani akan abin da ya shafi ranar tashi ya an san cewa wani bangare na ranar tashin kiyama irin abin da zai faru da shaida da musulmai za su yi su goye gaskiya amma Allah zai toshe bakin gaɓoɓin jikinsu su musu shaida da gaskiya a za mu tashi faɗin Allah maɗaukakin sarki walau tara in tutufu ala rabbihim wato aya ta 30 cikin wannan sura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو تراكمتم على الدين قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
Ubangiji subhanahu wata'ala ce walau tara da mun a ce zaka gani in kuke ku alawa sanda aka ce da su a gaban Ubangiji kana Ubangiji zai ce alaysa hadha haqqul haqqi yanzu wannan ba gaskiya bane da tashin alkiyama ta tashi an ce da su a gaban Ubangiji da su ce babu tashin alkiyama kamar yadda suka ce wa ba wa qad illa hayatun sun ce rayuwar nan ta duniya ba komai ba ce kawai ba ce mutu murani wa ma nahnu bi maq'udin ba za a tada ba to wannan karyatawa da suka yi game da tashin alkiyama suka ce ba za a tada su bayan su mutu sai Allah ya ce to ba da a ce za ka gani sanda aka tsira su a gaban Ubangiji Allah zai ce musu alaysa hadha bi haqqi yanzu wannan ba gaskiya ba abun da kuka kalle ta kuka ce ba zai faru ba a duniya to gashi ne ba gaskiya bace wannan magana qalu bala wa rabbina za su ce tabbas aka ne mun rantse kai ya kuwa mun rantse kai kaga a duniya sun ce ba
tashi a kiyama amma ala ira zaki imani da mun gane ko zaki imani da kiyama a ranar lahira ranar da imani da zai samu fa'ida ba a imani sai a duniya ba a aiki sai a duniya lahira ba wajen aiki bane wajen sakamako to amma zaki shi da a wannan ranar ki tabbatar da cewa eh wannan tashi a kiyama ce sun yarda gaskiya ce fara da kullun azaba sai a ce musu kudin dani azaba bima kuntu tafkurun saboda abin da kuke aikatawa da kafirci su a zamanin su za a musraka sai da sun gaskata mun gane ku sun gaskata za a musraka sai Allah ya ce kudin dani azaba wannan shi ma ƙara wata azaba suna da za su samu sassauci sai aka ƙara tabbatar musu cewa za su dawwama a cikin azaba da Allah subhanahu wataala. Dan haka abin da ake nema shi ne kowa ya tsaya ya yi imani da Allah mafarkin sarki a nan duniya kafin kowa ya yi aiki na kwarai kafin ya mutu. Idan kuka mutu to babu wani sabon aiki sai wanda ba ka aikata a duniya. Babu wani lokaci da za a ba mu don mu dawo mu gyara idan ba mu gyara a nan duniya ba. Allah ba mu yi kyau. Allah madaukakin sarki ya ce kada ka kasara da dina tadda muke kai da kai
qad khasira alladheena kadzabu bi liqa'i jan hatta idha ja'at as-sa'atu baghtatan qalu ya qahratana ala ma farraqna fiha wa hum yahmiluna awzarahum wa hum yahmiluna awzarahum
na ubangiji ya ce kada kasara ladina kadda muke kai da kai to hakika wanda suka karya ta faduwa da Allah sun yi asara wannan shi ma yana kara tabbatar mana asara wanda suka yi wanda suka karya ta tashi a duniya in aka ce da kai da Allah ne ke tashi a duniya domin ba a ga Allah ma da kuma sarki a duniya sai an mutu ran tashi a duniya ma kowa zai ga kwanci ko kuma a ce masu imani za su ga wasu ta ce a kowa da kowa zai kan kwanci su ran tashi a duniya sai da ni a nan zai ƙara tabbatar musu cewa eh akwai Allah za su tabbatar cewa akwai Allah sun yi musu imani da Allah to waɗanda suka karya ta faduwa da Ubangiji suka ce ba za a mutu in an mutu ba za a tashi ba ba wani sakamako ba mu san da Allah ba to waɗannan mutane sun yi asara Allah ya ce hatta idza ja'atuhum sa'a har sai mutu tashi ya ba ta zo musu ba na kata fasa ba da ko ba da mani qalu ya hasratana sai suna kiran nadama za su ce wayo nadama mun yi nadama bi ma ana wayo mun yi nadama ala ma farrafana fiha game da sakaci da muke yi a kanta wa kun yahmiluna awzarahu ala zuhuri za su tashi daga kaburburansu suna ɗauke da zunubansu a gadon bayan su Allah ya tsala sa'a mai su ku saurara ku ji lalle abin da suka dauka nan da ko nazari ya zama mummuna wato yayi a ran tashi al-qiyama a waɗanda ba su imani da Allah madaukakin sarki ba za su yi nadama za su so da su yi imani da Allah subhanahu wataala za su yi jiyayi za su ce ya hasarata wayo da jama alama faru a najiya to wannan shi halin malamai sun yi tafsiri guda uku a kan ta ko kuma daga cikin tafsiran da malamai suka yi akwai tafsiri guda uku da Allah ya tafsirar su ta haka na farko fi halin da suka ce a duniya a nan ne duniya wato suna duniyayin asara da suka yi na sakaki fi ha a gidan duniya a duniya ba su yi amfani da damar su ba ba su yi amfani da lokacin su ba har suka yi sakaki suka mutu yanzu ga shi kiyama ta tashi za a musu mummunan sakamako a kan abin da suka yi ɗaya na biyu fiha suka ce ana nufin ita sa'a hatta idza ja'at sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farraqna fiha ay fi amri sa'ati za su ce wayo kai kan mun yi da dama akan sakaci da muke game da al'amarin lahira. Ana mana wa'azi game da lahira amma ba mu rubutu a shi. An ce ni shiri saboda tinkara ranar tashin al-kiyama, amma ba mu shiri dan tinkara ranar tashin al-kiyama. Za su ce wayo mu gina da mu. Wannan ma'ana ta biyu. Ma'ana ta uku fiha shine duk sanda aka gama sakamako aka zo aka koro mushrikai da masu laifi zuwa ga kofar fita, za a tsere su. In aka tsere su, za a nuna musu ga sakamakonsu da Allah ya tanada musu a gidan aljanna. Ga sun yi imani, ga sun yi imani, to ga gidan aljanna, ga nan ne sakamakonsu. Amma yanzu ba su yi imani ba, ba su yi aiki da kwarai ba, don haka su ɗan wuta ne. To a wannan lokacin za su ce ya hasaratana ala ma farratana fi ma, mun yi nadama da jabaru akan sakaci da muka yi game da al'amarin aikin da zai samu shiga aljanna. Ana faɗa mana in muka aikata kaza za mu shiga aljanna, amma mun yi sakaci, mun gane mun yi sakaci. Duka waɗannan al'amura za su iya kasancewa, na farko sun yi sakaci a duniya ba su yi amfani da lokacin su ba, na biyu sun yi sakaci game da al'amarin tashin alkiyama, na uku sun yi sakaci game da al'amarin shiga gida aljanna. Wannan nuna wa gineji wato gidansa na wuta da gidansa na aljanna ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Tun yana cikin kabari za a nuna mutum gidansa na wuta da gidansa na aljanna. A manzon Allah ya yi sallah tabbata a gare shi yace ma minkum illa sayyara mat'adu min al-jannati wa mat'adu min an-nar. Babu wani a cikin ku face sai an nuna masa matsugunin sa na aljanna da Allah ya tanada masa, da matsugunin sa na wuta da Allah ya tanada masa. Jama'a mu ji, kowa yana da gurbi a gidan aljanna a cikin, ba wanda ba shi da gurbi a gidan aljanna, kuma kowa yana da gurbi a gidan wuta. Mun gane ko? Amma ɗaya za ka samu, ko ka shiga aljanna ko ka shiga wuta. Idan ka tsaya kai aiki mai kyau sai a kansin ɗin gurbi ka da gidan wuta. In kai mummunan aiki sai a kansin ɗin gurbi ka da gidan aljanna. Wani ne da ba zai zo ka da naka ne an rubuta naka ne, amma sai ka ga an ɗauka an bin wanda ya shiga aljanna. Manzo Allah ce kowa sai an nuna masa matsugurin sa na wuta da na aljanna. Idan mutum mai imani ne sai a rufe gidan wuta, sai ya kara jin daɗi akan daɗin da yake ci, sai ya ce kai daman a ce na yi aiki da kwarai sosai na samu sakamako fiye da wanda na gani. Idan mutumin banza ne shi kuma sai ya kara jin haushi, sai ya ce kai daman a ce na yi aiki da kwarai ban samu wannan mummunan sakamako. Da haka a wannan ranar za a nuna musu aljanna, amma lokacin da za su shiga wuta ya zama abu su ga doriyo kenan. Ga shi nan ga aljanna ga matsugunta a kai aka rubuta da ta yi imani ta yi aiki na fara, amma yanzu tun da ba ku yi aiki na fara ba sai a tuntuna su ga wuta. Mun gane mana ko? Ubangiji ya ce idan alkiyama ta zo za su tashi wa kun iya kamiluna auzarahum ala sujudi, suna ɗauke suna dafan zunubansu a gadon bayansu. Idan aka tashi, idan mutum ya mutu ran tashi aka binne shi a cikin kabarinsa, wani mutum baƙi irin mummuna zai zo kabari, mutumin nan daga ya gan shi zai fara maganganu yana cewa kai wannan wani irin mummunan mutum ne mara kyau, sai ya ce ba kowa ba ne, ni ne aikinka da ya kasance da ka kasance kana aikata ni a gidan duniya, yau da ni da kai za mu zauna. Wannan mutum zai zauna da shi a cikin kabarinsa, wato aikin kabarin. Idan aka tada alkiyama sai ya ce ka hau gadon bayana ji aikin naka, ka yi abin da ka ga dama, to yau ni zan dade gadon bayan ka. Shi ne malamai suka ce shi ne wukum ya hamiluna auzarahum ala zunubi, suna ɗauke da zunubinsu a kan gadon bayansu. Kowa zai yi dakon zunubinsa a kan gadon bayansa. Akwai akhbar da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da suka ba suke tabbatar mana da makamcin wannan fassara ran tashin al-qiyama manzon Allah ce ki kulli tahir diwa'i inda diwa'u inda istihi yawmal qiyamati yuqrafu kowani mutum mai yaudari wanda yayi aiki wanda yayi yaudara zai zo da wata tuta yana dauke an jingira masa akan kudurinsa akan tuwar ruwansa yana tafiya da ita ana gane shi da an gani an san wannan bayin da ni za a rubuta a cikin tutar hadhihi qudratu fulani wannan shine aiki ko yaudara da wani ko yaudara da wani manzo Allah yace kada wani mutum yace na san shi yazo ya tsare ni ran tashin alkiyama yace da kemi shi alhali an bashi shugabanci ya saci akuya ya dauko ta tana ihu ko ya saci rakumi ya kikimo shi ya dauko shi a gadan baya yana ihu ko ka saci mota ka dauko mota ga tanan tana ta ihu mun gane ko an baka dukiyar jama'a ka saci kai da ciki ka zo kana yi duk wannan hadisan suna nuna mana cewa kowa zai dafan zulumin sa a gadan bayan sa ran tashi da kiyama akwai kissa ta sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da muna yawan jinta wata rana sayyidina Umar ya fita ran gadi da dare sai ya ji wani gida suna kokawa suna kukan jin yunwa ya fita da shi da dogarin sa ko da shi da wazirin sa sai suka koma gida yace ya dauko buhun abinci buhun gari zai dauka a gadan bayan sa sai wannan dogarin yace bari na dauka maka sai ce kai ran tashin al-qiyama waye ne dauka mu zuni na gadan baya idan muka zo tashin qiyama ta gani da zuni a gadan baya zaka karba mu ne yace bari ne na dauki kaya na a gidan duniya na fasa da ko ta daukar sa ranar tashin al-qiyama wannan yana nuna mana ne kowa zai ga kun zulubin sa ranar tashin al-qiyama mun fahimci wannan ko duk zulubin da ka aikata zai maka nauyi za ka dauke shi ran tashin al-qiyama akan gadan bayan ka shi yasa mu aka sanya mu wato zulubi wizin domin ma'ana wizin shine thick wato abu mai nauyi shi yasa waziri aka sanya masa suna waziri saboda an daura masa wata dawainiya da nauyi a kansa mun kan tsoro Allah madaukakin sarki da ta da ka ya ku da kuwa ko baran tashin al-qiyama shi zai da ki zuri shi zai da kan kayan sa shi zai da kan zuri zinin nan idan ka zo daukan sa a gidan bayan ka nauyi ne shi amma idan da za a zo a daura shi a cike ne ba shi da aikin lada shi yake da nauyi a cike mun gane ko amma san da ka dauke shi kuma to nauyi za ka Allah ya dace ubangiji yace ala sa'a ma yajru Allah wajar abin da suka dauka na dafal zuni Allah madaukakin sarki yayi bayani game da wannan rayuwa ta duniya sai ce man hayatu dunya illa la'ib wa lahaw
wa ma hayatu dunya illa la'ib wa lahaw wa lan daru al-akhiratu khayrun lil ladina yattaqun
na'am
afala ta'qilun
Ubangiji yace wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahaw. Ubangiji yana ba mu labarin wato yana kwatanta mana rayuwar duniya ita ce take. Yana kwatanta mana mu kai tiya rayuwar duniya ne. Rayuwar duniya ba komai bane, face wasa da wani. Iya abin da kawai ake a duniya. In ka dauka ka bin masu yin rayuwa, a zo ayi wasa ayi wani a tashi. Wala darul akhirah. Tabbas gidan lahira khairun ya fa alkhair lil ladina yattaqun ga wanda suke jin tsoron Allah Allah ya ce a fala ta'qilun wa naqulu ma sahal kalima a wannan aya Allah yana nuna mana duniya ba komai bane kaman ka kwanta barci ne kai mafarki da kai in ka kwanta kai mafarki ka tashi wannan mafarki ina yi ayat yana da tabbas ba shi da tabbas ya wuce aikin banza ne ya wuce to haka Allah yake kwatanta mana rayuwar duniya ubangiji ya kwatanta rayuwar duniya da sauri shudewar ta da wucewarta ta zo ta kasance amma abin ba ta kasance ba kamar wato ruwan sama ne aka sauko da shi daga ruwan sama ne aka sauko da shi inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fa talaqa bihi nabatul ardh mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhat al-ardh zukhrafaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghni bi amsi kadhalika tufassil ayat bi qawmin yatafakkarun ubangiji yace misali rayuwar duniya kamar kace an sauko da ruwa ne daga sama sai ya haɗu da ƙasa sai tsirrai suka fito duniya tai kyau tai kore sha tai ado abin burgewa har sai da masu shukan nan suna ji cewa suna da iko a kan shukan shuka ta yi kyau amfanin gona ya yi kyau tana da alhamdulillah tana ta lissafi za ka samu masara kaza buhun gero kaza buhun shinkafa kaza 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 ya abinda za ka samu Allah ya ce sai wani umurni musu yi laylan aw nahara da daddare ko da rana sai mu meja wannan amfanin gona wannan tsira duk an girbe shi babu shi ka Allah ta gane da amsi kamar ka ce jiya ba kore ba kamar ka ce jiya bai kasance kore ba duk babu shi Allah ya sa an tare shi to haka rayuwar duniya an zo an yi ta washe gari kuma sai ka gaba kamar kasuwa ce idan jiya laraba an ci kasuwa dan Allah ya je muku ga kasuwa to a cike kamar yanzu nan ana ta cin kasuwa irin kasuwannin da ake ci kenan amma da dare yayi ina mutane kowa ya waje yanzu in ka je za ka ga mutane irin yanda ka kansu ja ba sun tafi to haka duniya take an zo ne an ci kasuwa an waje wani ya ci riba wani ya faɗi to haka rayuwar duniya take mun gane ko wasa ne yanzu dauki wasan yara yadda yara suke wasa a zo a yi wasa a zo a yi misali irin ayyukan saba din nan yara za su zo su yi ko wannan mai daki wannan mai daki wannan mai gida amma daga an gama ne ake a tubo sai a rushe kiken a kai da Allah ya dafa ruwa ne to haka rayuwar duniya ne Allah ya kwatanta duniyar da ni da wasa kamar wasa kake la'ibu wala hawu wazinatu wa tafakkurun bainakum kawai ado ne da kuma ne alfahari a tsakanin mutane a zo a yi alfahari a yi kaza a yi kaza shi kenan daga an yi ta tafi ta wuce yau idan ka ji daɗi ko jiya idan ka ji daɗi yau ina wannan daɗi ne babu shi ya ce ya kare to wannan ita ce rayuwar duniya Allah yana nuna mana mu ɗauki duniyar nan a matsayin kasantacciya mu ɗauke ta a matsayin gada da za mu ƙetara da ita zuwa lafiya dan haka mu bi ta a hankali mu yi amfani da ita wajen neman lahiran ta da musallin manzon Allah shi da halicin Allah su tabbata a gare shi yana kwatanta kansa da zaman sa a duniya yace mali wa dunya illa karaki bi saballa ta ta shajaratin kuma ta haka ni da duniya alaka ta da duniya kamar matafi yana cikin tafiya sai ya zo ya samu wata bishiya mai inuwa sai ya dan zauna ya dan huta sannan sai ya tashi wanda suke zuwa gona da kama idan gonakin ku suna da nisa wani lokaci aka kanya da zango za a zo a san wata bishiya da warawa ne inuwa sosai sai mutum ya ce bari na dan zauna da huta sai ka dan ajiye ciyawarka sai ka dan zauna sai ka huta sannan sai ka kama hanya ka cigaba da tafiya to haka manzon Allah ya fatanta rayuwar duniya ta taho yanzu muna tafiya za mu tafi wani gari mun taso a ce daga Maiduguri za mu tafi Sokoto sai muka zo Damba sai sallah ta sai da mu sai aka ce a dan ta a dan yi sallah a sha ruwa a ci abinci to dan Allah a wannan lokacin sai a buɗe gudun mota a sun ce a baje kaya zaman da za mu yi dan mu dan yi sallah mu ci abinci mu sha ruwa ba zai yi ba sai shi kenan sai da ta to shi kenan an zo da ba bari da kai shiga cikin gari yawo wannan yayi gaba wannan yayi kudu wannan yayi yamma wannan yayi arewa kowa ya shiga yawon sa kuma an san tafiya ake duk wanda ya haka me za a ce masa bai san abin da yake ba mun gane ko bai saka mun da yake ba da mutaddara za a jira shi kowa ya dawo amma shi ya tafi yawo yana dawa sai ya faɗa shi da zace ba shi da haka to duk wanda ya shanke ki a duniya ya dauke ta wajen zama ya dauke ta wani abu to haka kwatankwacin sai mun gane haka kwatankwacin sai motar ku ta tsaya za a wuce miki yan aka ba ku ko miki goma ko sha biyar kowa ya yi abin da zai iya gaggawa a zo a shiga kota a cikin wannan tafiya kawai sai ka shiga cikin gaggawa daga ka dawo ƙarshen ta in ka samu masu zafi za ce da kuma gwaji ya shiga wata mota to haka ake tafiya a bar mutum a rayuwar duniya in ka shigo duniya ka tsaya ka biye mu duniya masu aikin kware sai su ce da kuma gwaji sai kaga suna sallah suna azumi suna karatun qur'ani suna zakka kwatsam sai kaga mutuwa ta zo an tafi an bar su sun isa aljanna kai kuma ka tsaya Allah ya kare a wannan kenan misalin duniya Abdullahi bin Umar ko kuma manzon Allah wata rana ya haka ya dafa kafadar Abdullahi bin Umar yace kun fi duniya ta annata galibun au adil ta kasance anan gida duniya kame gari ta annata gari kaman ba au adil sabili ko kuma mai wucewa ta kan hanya Abdullahi bin Umar yace fa kunti idza amsayta يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء عبد الله بن عمر ده من قال الله يفتح مساك إذا يزو إلى ترنت الحديث سيأتي ومجاني يو إذا تسام كنت كاوى يدي ترك الأمان ذاك كي يفع كوى كلادي ذاك مجد هكذا ذاك أو تكنت إذا كي يفع كرك أوكا ذاك ويجي mun gane ko ka dauka kafin gobe da safe ko cikin kafin don Allah idan wannan shine tunanin a haka muka dauki rayuwar ya zabi mutane ya zabi mizanci ya za a yi shankake mu aikata abin da ba zai kai mu gidan aljanna ba za ka ga ayyukan mu sun canja za ka ga ayyukan mu sun canja dan haka duniyar nan za ta kare amma lahira ta nan ubangiji yace bal tu'thirun al-hayatad dunya wal akhiratu khayrun abaka kunna bihi tafiki ta rayuwar duniya akan lahira kuma lahira ne ita tafi alkhair kuma ita ce ba ta kare ko mun ne lahira ba ya kare idan azaba da gobe ya ce aka rubuta mutum to za ta kare yana cikin ta idan rahama ce aka rubuta maka kullum kana cikin rahama ba ta kare dan haka mu iya kokari mu nemi rahmar Allah mu nemi aljannar Allah a nan gidan duniya ta kafu Allah mu dauke kin sarki na kai ubangiji yace walad darul akhiratu khayrun lil ladina yattaqun mun fassara wannan ko kamar yadda ubangiji yace bal tusibul hayatad dunya wal akhiratu khayrun abada Allah yace afala ta'qilu ko ba za ku kasance masu hankali ku kasance masu fitina ku kasance masu hankali rantashin alkiyama yan wuta idan ta shige ta za su kushe kansu cewa ba su da hankali za ce lau kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabi sa'id da mun kasance muna jin magana mu masu ji aw na'qil ko muna da hankali ma kunna fi ashabi sa'id da ba mu kasance da mutaba ba da ba mu kasance da mutaba ba Allah ya yarda Allah ya dauke kin sarki bayan yayi wannan bayani sai ya dawo kan annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana rafa shi fa yace
sallallahu innahu la yaqulu alladhi yaqulu
na'am
fa innahum la yubtiluna wa la yunzalimina bi ayati allahi yahdun
na'am ubangiji subhanahu wa ta'ala yace kan na'am haqiqa mun sani muna sare da yahzunuka alladhi yaquluna abinda suke faɗa din yana bakanta maka rai fa inna hum la yukadibunaka ya manzon Allah ba kai suke karyatawa ba walakin na zalimin bi ayati llahi yajhadu su dai azzalimai suna musa ayoyi Allah madaukakin sarki wannan aya Ali bin Abi Talib ya rubuta sabbin saukarta yace wata rana manzon Allah kira da aminci Allah ta fata a gare shi ya zo ya wuce ta yadda Abu Jahal yake zaune tare da Abu Jahal akwai jama'arsa akwai tawaddarsa sai Abu Jahal ya kira shi ya ce ya Muhammad ya kai Muhammad inna la nukadibuka mun fa ba kariya ta fa muke ba wa inna lana alamu annaka lasalihu mun sani kai mutum ne mai gaskiya yake fada masa waɗannan kalmomi yace sai dai kawai matsalar mu da kai shine ba mu yarda da abin da kake fada ba abin da ka kawo mana shine ba mu yarda da shi ba cewa abota mu Allah shi kadai mu bar guma kan mu da sauransu wannan shine kawai muke musawa amma mun yarda kai mutum ne wannan kenan ya nuna sun san annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mutum ne mai gaskiya ba shi suke karyatawa ba wannan yana bakantawa manzon Allah rai cewa sun karyata shi bayan kuma sun san shi mai gaskiya ne sai Allah ce to kai din ba sa karyata ka sun yarda kai mutum ne mai gaskiya a cikin su haka ka taso sun san ka amma suna musa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala a kafircin su yakan sa manzon Allah ya ji bakin ciki ya ji bacin rai Allah madaukakin sarki ya rarashi manzon Allah a gurare da dama a cikin alqur'ani yace wala ya hazuka qawlu duk abin da suke fada kada ya sanya ka kana jin bakin ciki kada ya sanya ka kana jin damuwa inna na'lam ma yusiruna wa ma yu'lin muna jin abin mun san abin da suke fada a fili da abin da suke fada a koyi duk mun sani wani da yace wala ya hazuka qawlu inna al'izzata lillahi jami'a huwa samiul alim kada maganganun da suke fada na karyata ayoyin Allah ya sanya maka baki ciki da damuwa inna al'izzata lillahi jami'a dan dai daukaka ga baki ɗaya ce ta Allah madaukakin sarki ubangiji yace la'allaka ba'u nafsaka Allah ya kunu mu'minin kana nan kamar zaka halakar da kanka dan ba su imani ba dan ba su imani ba aji ma'ana karka halakar da kanka dan ba su imani ba mun gane ko karka halakar da kanka dan ba su imani ba karka da Allah ya rarrashi manzon Allah tsira da shi Allah tabbata a gare shi cewa kada ya damu da wannan karyatawa da suke dan haka ubangiji yace kada na alaku innahu la yahzunuka alladhi yaquluna mun sani abin da suke fada din yana bakanta maka rai alladhi shine kenan kai fa'ida abin da suke fada yana bakanta maka rai to ba karyata ka suke ba sun san kai ne gaskiya ne kawai suna karyata ayoyin Allah suna jayayya da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala bayan wannan sai Allah ya sake rarrashi manzon Allah cewa ba shi kadai aka karyata ba sai Allah ya ce wa laqad kuzziba rusulun min qablika
wa laqad kuzziba rusulun min qablika fasawtu ala ma kuntu wa kuntu mastaqim la quna wa la mubaddila li man ma'a wa la mubaddila la yakun sayyin
na'am ubangiji yace wa laqad kuzziba rusulun min qablika fasawtu an karyata manzanni da suka zo kafin ka fa sabaru sun yi hakuri hatta alama kuddi akan karyata su da aka yi kai wa uzu da tutar da su da aka yi duk sun yi hakuri hatta ata nasuna har sai da wato ke mokon mu ya zo musu wala mu bagele da kalimatin Allah babu canji game da kalmomin Allah in Allah ya faɗa abu to babu canji wala kan ja'aka min nabiyyin mursalin haƙiƙa labarai na annabawa ya zo maka labarai na manzanni ya zo maka dan haka waɗannan labarai da aka baka na manzanni ka sa shi a gaba ya zama abin koyi a gare ka wannan ayoyi duka suna tabbatar mana da annabcin manzon Allah da kuma annabcin annabawa da aka aiko kafin manzon Allah kamar yadda surar gaba ɗaya da aka yi magana kun ga ta yi magana akan ubangiji uluhiyarsa ta yi magana akan manzanni ta yi magana a kan ranar daniya ta yi magana a kan ni ta yi magana a kan ta tafi alqur'ani wa uhiya ilayya hadha alqur'an unzira bihi wa man balagha wanda ta tabbatar mana akwai qur'ani sannan kuma ta tabbatar mana da annabci manzon Allah a wannan aya haka kuma duk anan ma Allah ya sake tabbatar mana da annabci manzon Allah da annabci annabawa da suka zo ta cikin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sunnar Allah shi ne duk annabin da aka aiko sai an san wanda za su kare ba zai zo a ce kowa ya yi imani da shi ba to shi manzon Allah da aka aiko shi ne tausayi ne ga al'ummarsa ya fi kowa tausayin al'umma sa dan haka a san sa kowa ya imani a ce al'ummar ba wani wanda bai imani a cikin ta dan haka rashin imani da karyata shi da sike yana tsayana sai Allah ya ce karka da mu ya kai Muhammad ba kai kadai aka karyata ba kullu ba rusulun min qablika an karyata annabawa manzanni da saboda kafin fa saboda sai sai Allah ya babu labari sai ubangiji yace fasjir bi hukmi rabbika wa la takun ka sahibi tawti idna da wa kuma kutum kai hakuri da hukuncin ubangiji cewa ba sai imani ba Allah ya kunta wa la takun ka sahibi tawti kar ka zaba kaman annabi Musa idna da ya kira ubangiji wa kuma kutum yana cike da bakin ciki yayin da ya roki Allah yace ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin me annabi Musa yayi da mutanansa ba su imani ba sai ya huye ba ba tare da an ce ya tauba ba a ba shi daman ya yi hijira ba amma ya tabbatar tunda ba su imani ba azaba za ta hauko su dan haka tunda ya san ba a azaba a al'umma kuma annabin sa yana ciki sai ya dauki wannan ka'idar kawai ta ba mun gane ko sai ya tafi sai Allah ya ce ai baka jira amma ka dama ka ta sai kiji ya ci ne to wannan shi ne kallo to sai Allah ya ce a manzansa kai hakuri tarka zanabi sannan Allah ya ce fasbi kama saba ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil kai hakuri kamar yadda masu dimma sosai cikin annabawa cikin manzanni suka yi hakuri kamar yadda annabi Nuhu ya yi hakuri da al'ummarsa shekara 1050 ya yi a cikin al'ummar sai yana musu da'awa kai kuma gaba ɗaya shekarar da za ka yi a duniya 60 da ɗan ka'ibi al'ummar ka 60 ne zuwa 70 don haka kai haƙuri har yanzu da saura da buƙatar a jira a ba a hankali mun gane kai haƙuri kamar yadda annabi Ibrahim ya yi haƙuri ɗaukansa aka yi aka jefa shi a wuta kai haƙuri kamar yadda annabi Musa ya yi haƙuri kai haƙuri kamar yadda annabi Isa ya yi haƙuri waɗannan su ne ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum kar kana gaggawa a al'ummarka a mutanen ka kar ka musu gaggawa kar ka musu addu'a ta halaka ka dan jinkirta musu ka musu haƙuri ka musu addu'a da Allah Allah ya shirya da waɗansu daga cikin su kar nan kai ɓaci to wannan aya Allah ya bada haƙuri a manzansa ta hanyar ba da labari cewa annabawa sun yi haƙuri mun gane ko fa sabar da aka ce sun yi haƙuri bi ma'ana ana nufin fasdir anna to kai ma kai haƙuri wa ummu kuma an cutar da su an cutar da su an cutar da annabawa rannan mun karanta irin izgilanci da ake ma annabawa wannan izgilanci ne ne cutarwa ne an cutar da annabi Musa alaihi salatu wassalam alqur'ani ya fito karara ya bayyana cewa an cutar da annabi Musa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina aawu Musa فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها يا قوم الايمان كرك زما كمر مكان da suka cutar da annabi Musa alaihi salatu wasallam فبرأه الله مما قال اما Allah ya fitar da annabi Musa akan abun da suka fara wannan cutarwar ma tukunna al'umma sa da fata cutar da shi bani Isra'ila ba mutanen Fir'auna mun gane ko ce yasa sai Allah ya kira masu imani yace kar mu cutar da manzon mu girmama shi mu ba shi matsayin sa Allah ya fitar da manzon Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam daga abin da ɗan banu Isra'ila suka fara dan haka an cutar da annabawa cutarwa kala kala kuma sun yi hakuri akan cutarwa ya kai annabi Muhammad idan aka cutar da kai kai ma kai kai ma kai hakuri a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab cikin littafin sa al-usul salasa yayi magana akan wasu abubuwa guda nawa guda uku ko guda uku yace na farko al-layl wa da'wat ilayhi sai ne wa sabab ala azabi ilimi dole mu kasance masu ilimi mu koyi ilimi shine a san Allah a san manzansa a san addinin sa wa da'wat ilayhi kuma ayi da'awa wal amali bihi na biyu ayi aiki da ilimi na uku wa da'awatu ilayhi ai da'awa zuwa ga wannan ilimi. Na hudu sai ce as-sabru 'ala al-adatihi, ai hakuri akan cutarwa da za'ama idan ka hawa hanyar da'awa da hanyar ilimi. Idan ka rike gaskiya za a cutar da kai. Dan haka duk wanda yake kokarin bin gaskiya sai ya ga cutar ba, sai ya ga tamba. Musamman wanda yake da'awa yake kira mutane zuwa da gaskiya a rike sunnar manzon Allah zai ga cutarwa, kowa da irin gwargwaran cutarwar da zai yi. Dan haka abin da ake nema anan shine hakuri, kowa ya kasance mai hakuri akan addininsa. Allah madaukakin sarki da ta tabbata. Hatta atam nasruna, sun yi hakuri har nasarar ta zo gare su. Ba wani annabi ba ce sai da Allah ya yi haka ne ko? Amma me ya kawo taimakon Allah? Hakuri. Dan haka mu ma idan muka yi hakuri, taimakon Allah zai zo mana. Duk wani abu da ka gani ya zo, idan ba ka yi hakuri ba, to masifar ne, masifar rashin hakuri, sannan kuma Allah ba zai yaye ba. Amma in ka yi hakuri, to zai wuce, zai wuce kamar ba a yi shi ba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka annabawa sun yi hakuri har nasarar su zo musu. Ubangiji ya ce wala mubaddila li kalimati Allah, babu canji game da kalmar Allah. Me kalmar Allah? Allah ya bada wani sanin ya mana ya ce wala kadi sabaka kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahum mansurun. Kalmar ta ga da ta gabata an yi hukunci a kanta game da bayinku da muka aiko. Innahum lahum mansuruna, su ne za su yi nasara, su za su yi rinjaye. Dan haka kai hakuri, ku ne masu rinjaye. Mun fahimci wannan? Allah ya ce inna lanansuru rusulana walladheena amanu fi hayati dunya wa yawma yaqumu ashhad, mu za mu taimaki manzannin walladheena amanu, da masu imani har masu imani sai Allah ya taimake su. Mun gane ko? Fi hayati dunya a nan da dunya wa yawma yaqumu ashhad, da kuma ranar da shi za su tashi, wato ran tashi alkiyama. Ran tashi alkiyama za a taimaki masu imani da mutane, haka a duniya ma za a taimaki. Wannan ita ce wani kali wala la mubaddila li kalimati Allah, babu canji game da kalmar Allah. Mun fahimci wannan ko? Allah madaukaki sarki yayi alkawari, yayi alkawari kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah la qawiyyun aziz. Allah ya ce Allah ya rubuta shi Allah zai yi rinjaye da shi da manzanninsa. Lallai Allah madaukakin sarki mai karfi ne, ko Allah ba kuwa. Wannan shi ne ma'ana la mubaddila li kalimati Allah, alƙawarin Allah ba ya canzawa. In ka ga haka ba ta faru ba, to ku ne ba ku ga hanya. Amma in kuka yi hakuri, kuka dauke, kuka yi juriya, kuka yi abin da ya kamata ku bi, to in Allah ya da nasarar Allah madaukakin sarki za ta zo, za ku samu ɗaukaka, za ku samu ci gaba. Ubangiji ya ce wa laqad ja'aka min nabai'il mursalin, ai labaran annabawa manzanni ya zo maka. Kaga yadda annabi Nuhu yayi nasara, kaga yadda annabi Ibrahim yayi nasara. Allah madaukakin sarki ya bashi zuriya, ya mai da shi al'umma bayan ya bar iyayensa da ƴan uwansa da garinsu da abokansa, duk ya rabu da su, amma sai zo ya zama al'umma shi kadai. Kaga yadda annabi Musa yayi nasara, an cutar da su har sai da sahabban annabi Musa suka ce dan uzi na ne kabali an ta ake na wajen ba an mace ta kana asarakum ayyuhuka abdu wa yastahlifukum fil ardi wa yunqiru fata. Suka ce ya Musa an cutar da mu tinda bayan ka zo da kafin ka zo. Annabi Musa yace ku yi hakuri, sauda please da sallun Allah zai halakar da abokan dawo, ya dawo ya ba ku sarauta, ya ba ku mulki, ya ba ku daukaka, a zuba ido a ga mai za ku aika. An halakar da Fir'aun ko ba a halakar da shi ba? An halakar da shi, babu shi. Annabi Musa da mutanensa suka zo suka yi mulki, suka zo suka yi mulki. Manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi, Allah ya cika masa alƙawari, ya zauna a Makka, an cutar da shi, an daki sahabbansa, an musu lalas da wuta, an kwace musu matansu da gonakinsu da dukiyoyinsu, an raunata su, an kore su a Makka sun yi hijira, duk da suna son Makka sun bar ta. Amma Makka ta dawo hannun manzon Allah da baya.
mun gane ka dawo halin manzon Allah da baya lokacin da ta dawo halin manzon Allah akwai sauran birbishe manyan kafiran mata wanda sun gani da idon su ba halakar da su gaba ne ba irin su Abu Sufyan amma ya musulunta a ranar yayi adawa da manzon Allah sosai sai shi din sai Allah ya ajiye shi da shi da waɗansu ba halakar da su ba yanzu ya mika wuya da kinsa da sansa dole sai yi imani amma imani da gaskiya Allah ya karɓa mun gane ko ya karɓi imani yayi imani da manzon Allah har manzon Allah ce duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira ya tsira kun ga nasarar Ubangiji ta zo kowace roba ta zo an hana shi sakat a garin Makka ya fita kuma ya dawo shi ne mai mulki a Makka shi ne mai mulki to haka Allah madaukakin sarki yake tsara al'amarinsa shi ne Allah ce walaqad ja'aka min nabain mursalin na'am a lokacin yana in sha Allah ta'ala za mu dakata a nan abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ba mu dalansa abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fahimta da mu a baya an tallace cewa ana neman domin sayan kayan sauti wanda zamuna abu an suka da shi musamman tafsiri da aka buri a garin birni ba da kuma ci gaba da sauran ayyuka na tafsiri da wa'azu suka da za a na yi bayan azumi to an nemi speaker mobile don a saye ta kwanaki sun ba da labari cewa an san 27,000 a wajen tafsirin mata to daga baya an sake neman wannan taimako abinda aka samu a gurin mata ne 40,270 a wajen mata sai wani bawan Allah ya ba da naira 5,000 wani ya ba da 1,500 wani bawan Allah ya ba da naira 20,000
mace
eh wata baiwar Allah ta ba da 20,000 da kyau akwai bayin Allah da yawa Allah madaukakin sarki har su zama da ni sai da kokari mu ma muna kokari ko wanda ya zo da safan matan ne shi ma ya ba da 5,000 ina tsamman a ta samu bayani da aka yi din shi ma ba da 5,000 dan aika ga nan matar shi ma kuma ga nan sanya rafi ka ga wannan ko bai ba da ko banjala ko zai samu lada yau domin dan aika na safan sadaka to dai ne yake da wannan sadaka to sai ya kara da nasa Allah ya amsa Allah ya karba mana da baki a dubule ne yanzu ana da naira 73,770 kusan sifikar kuɗi ne akwai wanda wannan kuɗin zai iya siya in aka yi sa an dai tura kasuwa a jikuɗa da su akwai ta 70,000 ko 80,000 akwai ta 100,000 da wani abu to da za mu dage mu samu ta 100,000 da wani abu ka san duk abin da ya fi tsada ya fi kyau to da za mu dage mu same ta to alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya kara mu gama Allah ya bada kifar taimakawa assalamu alaikum